ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا جمعة 21/10/2022 wanda ya zuwa 25 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1444 tare da manyan sarakunanmu da manyan malamanmu da manyan 'yan siyasanmu da dukkan al'ummar musulmi waɗanda suke ganin mu, suke jin mu, suke sauraron mu, suke bibiyan mu. Muna miƙa gaisuwa ta addinin musulunci wacce ta kunshi aminci da albarka da kuma rahama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
barakatuhu. Kabe da ake gani a rubuce, ma'aikatar gudanar da al'amuran addini ta wannan jiha ta Zamfara a cikin birnin Gusau tana gabatar da tsari na faɗakarwa da nusantarwa wanda ake yi duk ranar Juma'a a filin Idi a daidai wannan lokaci. Kuma na tsinci kaina a cikin waɗanda za su gabatar da bayani mai taken sallah da mahimmancinta ga rayuwar musulmi. Wannan babban al'amari ne, bayani ne akan rukuni daga cikin rukunai guda biyar waɗanda aka assasa addinin musulunci a kai. Sallah ita ce ma musuluncin gabaki ɗaya bayan tauhidi. Addinin musulunci ya ƙarfafa al'amuran sallah, domin sallah ita ce alaƙa tsakanin mutum da Allah. Musuluncin mutum baya tsayawa, baya tabbata sai idan mutum yana sallah. Al'ahdu allazi bainana wa bainakum as-salah. Annabi alaihi salatu wassalam yace alƙawarin da ke tsakanina da ku shine sallah. Bainar rajuli wa bainal kufri wa shirki tarku salah. Abinda ke bambance iyaka boda tsakanin a ce wannan musulmi ne, a ce wannan ba musulmi bane, wannan mai tauhidi ne, wannan ba mai tauhidi bane, shine sallah. Faman tarakaha faqad kafar. Al'amarin sallah yana da girma. Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wanda aka fara masa wahayi a cikin kogon Hira, aka saukar masa da surori ko ayoyi guda biyar wanda suka yi magana akan ilimi. Dukkan musulunci gabaki ɗaya tun daga tauhidi, azumi, zakka, haji da duk hukunce-hukuncen aure da zamantakewa da kasuwanci, duka mala'ika Jibrilu aka turo ya zo ya kawo wa annabi alaihi salatu wassalam a ƙasa. Amma da aka zo kan sallah, saboda mahimmancin sallah aka yi Isra'i aka yi mi'iraji. Domin Isra'i da mi'iraji yana kunshe da wasu manyan al'amura ko darussa masu tarin yawa, amma uku daga ciki Allah ya kirawo annabi alaihi salatu wassalam zuwa Isra'i da mi'iraji domin ya nuna girmansa da matsayinsa da ƙimarsa a wajensa. Sannan na biyu, Allah ta'ala ya kira annabi alaihi salatu wassalam Isra'i da mi'iraji domin ya nuna girman abinda zai bashi na sako ya sako mana da shi. Sannan na uku, Allah ta'ala ya gayyaci annabi alaihi salatu wassalam zuwa Isra'i da mi'iraj domin ya nuna matsayin al'umma annabi alaihi salatu wassalam a wajen Allah. Daka da annabi alayhi salatu wassalam yayi isra'i yayi mi'raji ya wuce sama ta daya ta biyu har ta bakwai to ya isa zuwa ga inda yake jin alkalamin kudura yana rubutu sun yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya bashi salloli guda 50 annabi alayhi salatu wassalam bai wata wata ba ya taho da waɗannan salloli guda 50 ba faraka'a 50 ba ayi salla so 50 idan muka auna awannin da muke da su a yini zamu ga muna da awa 24 inda an tabbatar da wannan ayi salla so 50 to da yana nufin duk minti 15 duk minti 20 sai an kira salla duk minti 20 sai an kira salla amma za ka iya baka fita in kuma zaka iya ka zauna to da abun mashakkar ta yi yawa a ce duk minti 15 ko 20 sai an kira sallah saboda salloli 50 za a yi a wuni to sai annabi Musa alaihi salatu wassalam yace wa annabi alaihi salatu wassalam ka koma a rage maka wannan sallar domin ni na yi gogayya da banu Isra'ila kuma na sha wahala da su kaje a rage ma yaje aka rage 5 ya dawo yace masa koma ya koma aka rage 5 ya dawo yace koma ya koma aka rage 5 ya dawo yace koma ya koma aka rage 5 ana rage 5 sai da aka rage sallolin nan 45 a 5 din ma nan Musa yace koma ko za a rage a 5 yace a'a ya isa haka zamu iya 5 sai Allah ta'ala ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi cewa wannan la yubaddalu qawli ladai ba a musanya magana a guri na 50 din nan tana nan a rubuce a guri na amma ku 5 za ku dinga yi saboda kaman ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha sai zama muna yin salloli guda 5 yawmun wa laylatun a dare da rana azahar la'asar magriba isha asuba sannan da farko kafin ayi hijira sallah ana yin ta ne raka'a 2 azahar 2 la'asar 2 magriba 2 isha 2 asuba 2 amma bayan an yi hijira sai aka ƙara yawan adadin sallar sai azahar ta koma 4 la'asar ta koma 4 magriba ta koma 3 isha ta koma 4 asuba aka batta a 2 saboda ana dogon karatu a cikin ta wannan sai zama an tabbatar da salloli a musulunci guda 5 to amma saboda muhimmancin sallah da matsayinta sai zama duk wani abu da zai taso wa musulmi sai a ce yayi sallah sannan mafi ibadar da zaka yi bayan tauhidi shine kai sallah zamu ga idan sallolin nan guda 5 da mutun yake yi kullum bayan su akwai rawatib wannan rawatib sune salloli da ake yin su kafin farilla ko bayan farilla wanda ruwaya ta zo da raka'a 10 wata ruwaya ta zo da raka'a 12 mutum yayi 4 kafin yayi azhar yayi 4 bayan yayi azhar ko yayi 4 kafin yayi azhar yayi 2 bayan yayi azhar ko yayi raka'a 2 kafin yayi azhar yayi raka'a 2 bayan azhar daga nan kuma ba a sunnanta wata nafila ta rawatib ba sai bayan magriba idan an yi magriba mutum sai ya raka'a 2 bayan isha mutum ya raka'a 2 kafin asuba mutum ya raka'a 2 waɗannan su ne raka'a 12 da idan mutum ya kiyaye su tare da sallar farilla ranar alkiyama za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda 8 ya zaɓi ta inda yake so ya shiga wata ruwaya ta Abdullahi dan Umar ya zo da raka'a 10 bi kafin azhar bi bayan azhar bi bayan magriba bi bayan isha bi kafin asuba wannan su ake kira rawatib zaunannin nafilfili da suke zama tare da farilla sannan kuma a dai cikin sallah din kuma sai aka sa a dinga yin sallah ta shafi'i da witri ya zama rayuwarka ka kare ta da sallah kuma kawai gari da fara sallah idan musulmi ya kiyaye waɗannan salloli guda 5 sallolin farilla biyar a cikin jami'i, sannan kuma ya kiyaye waɗannan rawatib guda 12, sannan ya kiyaye sallar shafi'i da wutri da kuma salatu duha da kuma salatu rak'atul fajr. Idan mutum yana kiyaye biyar din nan kullun, kai malamai ma sun ce in Allah ya taimake ka, ka gina rayuwarka ta yau da gobe akan abu goma, kullun zaka kiyaye abu goma, to zaka rayu cikin aminci. Abu goma in zaka kiyaye su kullun, zaka rayu cikin aminci. Biyar daga ciki salloli ne, biyar daga ciki azkar ne, addu'o'i ne da zikiri da ambaton Allah. Suka ce waɗannan abu goma da ake so kullun ka yi su, abu na ɗaya shine sallolin farilla guda biyar a cikin jam'i. Kada mutum ya kuskura a ce bai samu jam'i ba. Kullun ka yi azhar, la'asar, magariba, isha, asuba a cikin jam'i. Sannan duk sati ka dinga wa kanka hisabi, domin duk mako kana yin salloli guda 35. To sai ka tsaya kai nazari, wai a wannan mako sallolin nan 35 nawa ne a cikin jam'i, nawa ne ban yi a cikin jam'i ba. Idan ka gano a wannan mako baka yi salloli mafi yawa ba a cikin jam'i, to sai kai nazari me ya jawo a wannan mako na samu sakacin da ban samu wasu salloli a cikin jam'i ba. Sai ka gano akwai kasala, akwai bacci, akwai zafin nema, akwai taron siyasa, akwai kaza, akwai kaza. To sai ka nemi gafara Allah da kai sakaci baka yi wasu salloli akan lokaci ko a cikin jam'i ba. Kuma kai alƙawari mako mai zuwa zan canza nafi makon da ya wuce alheri a rayuwata. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duba liman dala umruhu wa hasuna amaluhu, madalla da wanda ransa ya tsawo kuma aikinsa ya yi kyau. Sannan abu na biyu shine waɗannan rawatib guda 12 ko 10. Lalle mutum in dai ba a halin tafiya yake ba, to ya dinga isa masallaci da wuri, yana yin nafilfili kafin zuwan liman da kuma bayan an gama sallar farilla ya kuma yin nafilfili. Waɗannan nafilfili suna taimakawa farilla a duniya, kuma suna taimakawa farilla a lahira. Domin Annabi alaihi salatu wassalam ya ce farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi a kansa ranar alkiyama a cikin ayyuka kaf ita ce sallah. Idan an samu sallah ta yi ko sallah ta karɓo, sai a karɓe ta da ragowar ayyukansa. Idan aka samu sallah ta tawaya, sai a nemo waɗancan nafilfili, sai a zo a cike gurbin da aka samu na ƙasa da tawaya a farilla. To idan farilla ba ta tsaya ba, ko kuma farilla ta samu tasgado kuma aka nemi nafila babu, to dukkan ayyuka sai a ce a mai da su, tunda har sallah ba ta yi to ba, to ba sai an duba ragowar ba, kawai mutum ya faɗi a jarabawa. Shi yasa za ka ga ake ƙarfafa al'ummar musulmi akan kula da sallah. Sannan sallah ta uku ce sallar duha. Salatul duha salatul awwabin. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce ba mai kiyaye sallar duha sai mutumin da ya san Allah, ya san girmansa, kuma ya san za a koma gare shi. Kuma wani hadisi kudisi yana cewa wa zai kiyaye salloli guda 4 a farkon rana, ni kuma ne masa alƙawarin zan kare shi har zuwa faduwar rana. Idan mutum rana ta fito ya tashi ya salla raka'a 4 sallar duha, ana yin 2, ana yin 4, ana yin 6, a wata ruwayar ma ana 8, a wata ruwayar ma ana 12. Idan mutum ya kiyaye koda 2 ne ko 4, tunda hadisin falalar akan 4 yazo, duk da duha zaka tashi kai raka'a 4, to Allah ya alƙawarin zai baka kariya har zuwa faduwar rana. Sannan kuma sai rak'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Wasu raka'o'i guda 2 da ake yi kafin ayi sallar asuba bayan al-fajr ya keto, Annabi alaihi salatu wassalam ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha. Abinda wannan raka'a 2 ta kunsa yafi duniyan nan gabaki daya, yafi abin da ke cikin duniyan nan. Wato muqaddara da za a zo da waɗanda suka fi kowa arziki a duniya, a jero a ce waye yafi kowa arziki a yau, sai ka ce wanda ya sallar raka'atul fajr. Allah domin shine annabi alaihi salatu wasallam ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha, rak'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Sannan sai salatu shafi da witri, shafi da witri sallah ce mai muhimmanci, har ma witrin malamai sun yi sabani akan farilla ne ko ba farilla bane saboda girman sa. Yana cewa al-witru haqqun ala kulli muslim, yin sallar witri haƙƙi ne akan musulmi kafin ya kwanta bacci, ya zama ƙarshen abin da ya shine sun gana da Allah sun yi sallah kafin ya kwanta bacci. Don ba kowane bacci bane ake farkawa, wani baccin an yi shi sai dai a farka a lahira. To ya zama ƙarshen abin da kai ka gama sallah ne ka kwanta bacci, in wucewa ta zo da alwalanka, kuma ƙarshen abin da kawa Allah sallah ce. Yanzu na kuka gana da shi, kuma za ku tafi babban ganawa da shi a lahira. So da haka shi yasa ake so yace ka sanya ƙarshen abin da zaka sallata shine witri. Shafi'i da witri mafi karancin sa raka'a biyu shafi'in, ko kai hudu, ko kai shida, ko kai takwas, ko kai goma, sai zama goma sha ɗaya. Zaka iya yin wannan ko ka dinga kana karawa, mafi karanci ka rike raka'a ukun nan, kai biyu kai witri, sai zama ƙarshen abin da kai shine sallah. Farkon abin da ka fara tashi kai shine sallah, kun ga kenan rayuwar musulmi gaba ɗaya ta zama sallah. Sannan za mu ga duk abin da ya taso wa musulmi sallah ake. Yanzu yau muna ranar juma'a, da an juma'a kaɗan me za mu je mu yi sallah? Sannan idan an rasa ruwa me ake fitowa a yi? Wajen roƙon ruwa sallah. Idan rana ta yi kusufi me ake fitowa a yi? A roƙi Allah sallah. Idan wata ya kusufi me ake fitowa a yi? A roƙi Allah sallah. Idan idi ya zo me ake fita a yi? A girmama Allah sallah. Da babbar sallah da ƙaramar sallah duk fita ake a yi sallah. Shi yasa muke kiranta ranar sallah, saboda sallah ake yi. Sannan dukkan zagayen da zaka yi ka tafi Makka, zaka je ka tare can ma dai sallar ka zo yi. Duk wanda ya shiga Makka ya zo sallah, sallah biyu. Wani yake ce mu Makka ana yawan mutuwa, sai ji an ce as-salatu alal amwat, da an yi sallama sai ce as-salatu alal amwat, ce kawai nan garin saurun mutuwa ake ta yi. Nace ba mutuwa ce ba, ko ina ma ana mutuwa kullum, amma abin da yasa in kana harami da ka gama sallar farilla kaji an ce as-salatu alal amwat, saboda shi harami mutanen da duk suke garin in an yi musu rasuwa haramin suke kawowa don a samu albarkar yawan jama'a. Shi yasa kake jin ana ta sallar mutuwa din, ba wai mutuwa ake ta yi ake ko ina ma mutuwa ake ta yi, amma da yake ba a tattara wajen jana'iza ya zama guda ɗaya ba, shi yasa ko ina suke nasu daban. Ko mu yanzu a garinka da zaka ce duk wanda ya mutu ai kai mutuwa sai an kawo kafirin idi, sannan za a yi sallah. Ina gaya maka mamaki sai ka ga an tara ana layi, wannan sun gama waɗannan za su, wannan sun gama waɗannan za su, saboda an tattara wajen karɓar rahoton mutuwar guri guda. To kowa yana sanya ga yawan jama'a a harami, shi yasa da an yi rasuwa sai a ce a dauki gawa a kai harami. To kuma da an yi sallah sai a sanar za a yi sallar gawa, shi yasa a harami ka ji as-salatu alal amwat, da ka yi sallama as-salatu alal amwat, in kai azhar a ce as-salatu alal amwat, to wuce ce kai wannan garin an fiye mutuwa da yawa. To garin kuma ana yi, saboda ba a kawowa guri guda, shi yasa baka samu wannan wato yawan ba. Haka nan idan mutun ya tashi zai yi istikhara, zai ba Allah zabi akan wani lamura, da me yake yi? Sallah. Idan mutum yana da haja, yana da wata bukata mai tsanani da yake son ya gaya wa Allah, me yake yi? Sallah, salatul haja. Idan mutum yana son, akwai ma salatul tasbih, akwai salatul taubati, akwai salatul istikharati. Kun ga she rayuwar mu gabaki ɗayan ta komai ya taso sai a ce aje ayi sallah. Kuma saboda kimar sallah da muhimmancinta, in ka kalli rukunan musulunci guda biyar ne, buniyal islamu ala khamsin, shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bait wa sawm ramadan. Wannan hadisi na Abdullahi dan Umar, wanda Imam al-Bukhari ya rawaito, wanda aka gabatar da hajji akan sawm ramadan, ya nuna mana musulunci gabaki ɗaya ana bautawa Allah ne da abu hudu. Akwai ibada kalbiya, abin da ake kira ibada kalbiya shine imani da tauhidi da aqida, wanda shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Akwai kuma ibada badaniya, ibada da ake yin ta da gangar jiki, wannan ibada da ake da gangar jiki shine kamar sallah da azumi. Sallah da azumi ibada ce badaniya. Sannan nan ku akwai ibada maliya mahada, ibada da ake yinta da tsantsan kudi kamar zakka, ibada ce da sadaka ana yinta da tsantsan kudi. Sannan akwai ibada murakkaba min al-mal wal badan, akwai ibadar da sai an dauko kudi kuma sai an bada jiki kamar ibadar haji da umara. Ka bada kudinka kuma ka je da kanka. Kun ga kenan Allah ta'ala ya samu bauta masa ta kowane bangare. Bil qalbi mu yi imani, bil badani mu sallah mu azumi, bil mali mu fitar da zakka mu bada sadaka, bil mali wal badan mu yi haji mu yi umara. So da kan ka gane sai kaga sallah ita ce jagaba, domin guda biyu daga ciki ko uku daga ciki ma an shardanta wani sharadi da in baka cika su ba za ka yi su ba. Misali zakka, zakka ba ta zama wajibi akan mutum sai ya cika sharadin fitar da zakka. To idan baka cika sharadin fitar da zakka ba shine nisabun kamil, mulkun kamil, haulun kamil. Baka da kudin ko kana da kudin musu shekara ba, ko kana da kudin amma ba naka bane, ko kana da kudin amma ba su kai nisabi ba, zakka sai ta fadi. Haka nan haji, Allah ya ce manistata ilayhi sabila, ba za ka je haji ba sai kana da ikon zuwa hajin bil badani wa bil mali. Sannan za ka ga abinda ya rage azumi, azumi kuma Allah ta'ala ya shadanta sharadi guda biyu ga wanda zai yi azumi. Ya ce faman kana minkum maridan,
faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar.
Kun ga nan Allah ta'ala ya shadanta azumi cewa tunda da gangar jiki ake, sai Allah ta'ala ya ce wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yana halin tafiya. Duk da azumi farilla ne, rukuni ne daga rukunan musulunci biyar, amma saboda rashin lafiyar da ta hana ayi azumin ko kuma halin tafiya da ake ciki, sai Allah ya ce a sauke arama. Amma da aka zo kan sallah, ita sallah ba uzuri, in dai kana cikin hayyacinka ba uzuri. Shi yasa aka samu salatu ahlul a'bar, akwai salatul marid, akwai salatul musafir, akwai kuma salatul khauf ko salatul qital. Kowane hali kake sai kai sallah, kowane hali mutum yake ciki sai yayi sallah. Ana yin sallah salatul musafir da salatul hadir, mazaunin gida zai yi sallah, matafiyi zai yi sallah, mara lafiya zai yi sallah. Ana halin yaki ma Allah ya ce sai an yi sallah. Ta yi wakai mamaki, yaki fa yakin ma na ɗaukaka musulunci ba na san rai ko san zuciya ba, amma Allah ya ce duk da haka sai an yi sallah. To ya za a yi ana yaki, an kawo maka hari ko ka kai hari, ko an yi wa kanka ko kana kare kanka, amma an ce duk da haka sai ka yi sallah. Don ka duba fuqaha'u sun yi magana akan salatul khauf, sallar tsoro. Salatul marid, idan mutum zai iya sallah asali ya yi ta a tsaye, idan mutum ba zai iya sallah a tsaye ba saboda larura ko rashin lafiya ya yi ta a tsaye a jingine. Idan larura ta kai ba zai iya yin sallah a tsaye a jingine ba, to ya zauna ya yi sallar a zaune. Idan larura ta kai ba zai iya yin sallah a zaunen ba, to ya jingina a zaune. Idan larura ta kai ba zai iya wannan ba, to ya kwanta ya yi sallar daga kwance. Ya za yi sallah a kwance? Ana yin sallah a kwibin dama, ana yin sallah a kwibin hagu, ana yin sallah a rigingine. Kai ma rashin lafiya ya bayar da mutum ba zai iya motsawa ba, sai ya yi sallar a zuciyarsa. Saboda mahimmancin sallah ana yin ta da zuci. Ko mahimmancin sallah ya kai in lokaci ya zo ka rasa ruwa, ga lokaci zai fita sai kai taimama. Rashin ruwan nan sawa'un babu ruwan ne kwata-kwata, ko ku akwai ruwan kai ne ba ka da lafiya, ko kuma akwai ruwan akwai tsoro wajen neman sa, ko kuma ruwan akwai shi yayi tsada, ko kuma akwai ruwan amma akwai barazana ta cewa mutum ba zai iya isa inda ruwan yake ba. Da waɗannan ka'idoji gaba ɗaya aka yadda dole ai sallah ko da babu ruwa, sai ai taimama. ka imamutun ya tsinci kansa a gurin da abin taimaman ma babu. Malamai suka ce sallar kayi ta haka. Me ma'anar kai sallah haka? Tunda ka wayi gari ka samu kanka a halin da wato ya zama babu ruwa, babu abin taimama, ko kuma jikinka akwai ciwo da ba za a iya sa ruwa ba, ko abin da ya kama da haka, to an yadda kai taimama. In ma ba abin taimama, an yadda kai sallar haka. Imamu na Maliku an masa tambaya akan mutumin da ya tsinci kansa a halin da ya zama babu ruwan alwala, babu abin yin taimama, ya zai yi? Sai mamali ya ce sallah ta fada a kansa. Me ma'anar sallah ta fada a kansa? Tunda ya rasa abin da Allah ya shardanta alwala ko taimama, to haka sallah ta fada a kansa. Sai aka dauki irin wannan fatawar aka yi wa babban almajirin Imamu na Malik, shi kuma sai ya ce sallah na nan a kansa, kuma zai yi ta haka, kuma in ya samu kasar ko ruwan sai ya sake maimaita ta. Shine Malam Ibn Qasim, shi yayi fatawa akan cewa wanda ya tsinci kansa a gurin da babu ruwan alwala, babu kasar taimama, to ya tashi kawai ya tada sallah. In kuma ya samu ruwan yayi alwala, sai ya sake maimaita wannan sallar da yayi ta dazu babu alwala ba taimama. Da aka dauki irin wannan fatawar aka kai wa Malam Ibn Qasim, yana cikin manyan jigajigan almajirai mamali, sai wannan fatawa. Sai aka kuma nemi Ibn Shihab. Ibn Shihab almajirin Imam Malik ne, cewa ga fatawar da Imam Malik yayi, cewa wanda ya rasa ruwan alwala, ya rasa kasar taimama, sallah ta fada a kansa, inji Imam Malik, ba zai sake ba. Amma an tambayi babban almajirin sa Ibn Qasim, shi kuma ya ce zai sake. To sai kuma kai me zaka ce? Sai ce ni a tawa fatawar zai yi, ba zai sake ba. Ma'ana ka tada sallah idan ka rasa ruwan alwala, ka rasa kasar taimama, to ka tayar da sallah ka yi ta haka. Sannan kuma ba za ka sake ta ba, koda ka samu ruwan ko ka samu kasar ko abin yin taimama. Sai kuma ka tambayi Malam Asbagu. Malam Asbagu sai ya ce ba za a yi sallah ba a haka, sai dai kai ta tara ta a halin da ka tsinci kanka a cikin halin babu ruwan alwala, babu kasar taimama, ya ce kai ta tara sallar. Lokacin da Allah ya sa ka fita daga situation din da ka samu kanka wanda ya hana ka samun ruwan alwala da kasar taimama, yace to sai kai karama sallolin nan da baka yi ba. Sai aka zo kuma kan tawai Malam Qabisi. To Malam Qabisi, kai ko me zaka ce? Sai ce ni a guri na in ba ruwa, babu kasa, to akwai iska. Ita kuma iska ba a rasa ta da kura. Shi yasa dinda ka aje abu, in iska tana kadowa sai ka ga yayi kura. Yace saboda ka daga hannunka kai nuni zuwa kasa, sai ka karkada hannun, sai ka shafa fuska da hannunka, ka tada sallah. Wato shine yin taimama da iska.
Na'am.
Shine fatawar Malam Qadisi. Kun ga a mazhabin mu na Imam Malik mun samu fatawoyi guda biyar. Fatawar nan guda biyar kuma duk daga mazhabi ɗaya, daga masharabi ɗaya, daga wato tafiya ɗaya, amma kuma kowa yana sanya nuna kwarewar sa ilimi. Duk da babban malamin su Imamu na Maliku yayi fatawa akan cewa ba sallah ba ramuwa, amma almajiransa ba su saki ba, su ba su kai nasu ijtihadin. Ibn Qasim yace ai sallah a sake, ba su kawai Ibn Qasim ba, Ibn Shihab yace za a yi sallah ba za a sake ba, Malam Asbagu yace za a sake ba za a yi sallah haka ba, Malam Qabisi yace ku yi taimama da iska ku yi sallah. Shine wani malami ya waki waɗannan akawadi, yake cewa wa man lam yajidi ma'an wa la mutayammaman fa arba'atul aqwali yahkina mazhaba yusalli wa yaqdi aksa ma qala malikum wa ashhabu yaqdi wal ada'u li ashhaba. Yace walil qabisi yuzil ilmi yumi li ardihi li aidin wa wajhin litayammun wa qalaba. Yace kauli biyar ne a mazhabin Imam Malik, amma hudu yazo sai kuma Malam Qabisi ya kara kauli ɗaya, sai ya zama ana da kauli biyar. Wannan yana nuna mana malamai sun damu da al'amuran sallah. Mutum aka zo da shi gashi ya kone kurmus, ko ina jikinsa ba za a iya masa wanka ba, a ko ko mutum ya tsinci kansa kamar yadda malamai suka yi fatawa. Daga cikin sharadin sallah akwai rufe tsiraici. Sai aka zo wani irin yanayi ta wani ya samu kansa a cike na kawo ba zai yi ba, amma zai iya yiwa. Shine ka samu kanka lokacin sallah kuma kana tumbur, ba riga ba wando ba inda zaka suturce. da mamu da liman suka samu kansu tumbur gaba daya ko aka wayi gari ga gari gaba daya tumburin kuma ga lokacin sallah yayi kuma an ce a rufe tsiraici suka ce to koda a ce babu riga da wandan sai an yi sallar tumbur to ya za a yi sallar tumbur suka ce limamin ya shiga gaba ku kuma ma muku rufe idanku kowa ya rufe idansa saboda in mun mutu ya ga tsiraicin liman a sallarsa ta baci to sai ku rufe idanku sai liman ya shige gaba da baku sallah kuna tumbur yana tumbur saboda muhimmancin sallah ba sai an nemo riga ba suka ce ko ko mutu ya samu kansa rigarsa shakab da najasa amma ga lokacin sallah zai fita suka ce duk da lokacin sallah zai shiga amma ga najasa a jikinka to ka tada sallar haka ko kuma jikinka da janaba gashi sharadin sallah ne ba a yin ta sai an yi wankan janaba kuma ka samu kanka da janaba kuma gashi lokaci zai fita baka samu ruwa ba suka ce kai taimama kai sallar haka amma fa ba janaba ce ta dauke ba halasta maka sallah aka yi da janaba don kan lokacin ta ya fita sai kai taimama wannan taimamar ta gusar da cewa baka yi sakaci da sallah ba sannan ta gusar da cewa baka yi sallah akan laifi ba kuma ta gusar da cewa baka bar sallah lokacin ta ya fita ba amma in ka samu ruwa kuma sai ka yi wanka amma ba za ka sake sallolin nan ba kun ga muhimmancin sallah duk sharadin da aka sa wa gabaki dai sharadin da aka sa duk za su iya karewa in lokaci zai fita misali lokacin sallah yayi baka san gabas da yamma kudu da arewa ba amma ka wujuju ka gane ina ne gabas baka sani ba ina ne yamma sai aka ce man tahayyara takhayyara wanda ya rude ya rasa inda yake to kawai ya zabi jihar da ya ga ta masa kawai ta da sallah to kana cikin sallah sai na dauka nan ne gabas sai na tada sallah bayan nayi raka'a daya so ne zo yace ai a gara makalla ba nan bane gabas daman ka ne gabas to ba sai nayi sallama ba juyawa kawai zan yi tafi can kama sallah ko da muhimmancin sallah kan lokacin ta ya fita kun ga ashe da lokaci da kallon alqibla da rufe tsiraici da yin alwala da yin wanka da duka waɗannan suna iya faduwa idan lokacin sallah zai fita wanda za ku gane dalilin da yasa malamai suka matsa cewa idan musulmi da ransa da lafiyarsa yana zaune har yayi sakaci lokacin sallah ya fita bai tashi yayi ba malamai suka yi masa hukunci da wanda ya fita addinin musulunci Allahu Akbar suka ce ya fita addinin musulunci malamai na biyu kuma suka kasa suka ce a sai a tambaye shi kana musulmi da ranka da lafiyarka da hankalinka ya aka yi har lokacin sallah ya fita ba kai sallah ba sai ya ce ai sallan nan na yadda wajibi ce a kaina amma kuma ba zan yi ba wato tarakar salata kasalan to aka ce wannan ba kafiri bane riddai ana nan zuwa sai a bashi dama ya dawo musulunci in an bashi dama ya dawo musulunci ya ci gaba da sallah bai dawo ba bayan kwana uku alƙali ya masa hukunci da hukuncin kisa in kuma ya ce a ni sallar nan ban ma yadda wajibi ba ce ban yadda wajibi ba ce a wancan na farko shi wanda ya ce ya yadda wajibcin sallah shi haddi za a yi masa shi haddi ne sai a bashi kwana uku ya gyara sallar wasu ma suka ce a sallar da lokacin ta ya za a tilasta shi aje masa buta aje masa dadduma alƙali ya ce tashi kai sallah ga ruwa nan ga kuma dadduma nan saura kuma minti biyar lokaci ya fita yana kallon butar yana kallon daddumar ya ƙi ya tashi ya sallah har lokaci ya fita to sai ya basa hukunci aje a kashe shi abin da shi a makabartar musulmi a raba gadansa ai masa takaba ai masa alo ai masa sallah amma sallar duk manyan mutum su kaurace kada kowa ya zo sallar a bar shi da mutanen da suka ga dama su je kawai kamar mutum uku ko biyu dan aulakan tagawar jama'a su ga ba wanda ya je sai iya danginsa kawai suka dauko su biyu suna ta kokawa da makara kowa ya kama musu a ce wannan ba musulmi bane ya mutu a ce to ya ba kowa wajen jira'isu ta ce sallah yake wasa da ita shi za ba wanda ya zo idan ko yace ni sallan nan ba wajibi bace a kaina to sai yanzu yayi ridda kuma sai a bashi kwana uku ya tuba muhula ta kwana uku yustatabu salasata ayyam idan kwana uku ya cika bai tuba yazo yana sallah ba bayan a kwana uku za a yi ta tura masa malamai su taya masa bayanin muhimmancin sallah kula da sallah wajibcin sallah har kwana uku ya cika bai sallah ba to sai ya masa hukunci da murtaddi ina kawo mutum hukunci da murtaddi to abinda za a yi masa shine za a yanke masa hukuncin kisa kuma za a kashe shi sannan ko ba za a raba gadan sa ba ba za a yi masa takaba ba ba za a yi masa jana'iza shi ba ma guje shine da mara biyayya wanda shi kwata kwata ya ma daina zuwa wajen mahaifin kwata kwata ya daina alaka da mahaifinsa baya zuwa gurin sa shi kuma yace wancan kirista shine mai zuwa sati sati yana gaishe da mahaifinsa yace shi ko musulmin shine mai zuwa kullun sau biyar i gaishe da mahaifinsa yace in kun kai ne mahaifin wadannan guda uku mai gaishe ka kullun da mai gaishe ka so ɗaya a mako da wanda ma kwata kwata ma ba ruwansa da kai yace cin ukun nan wa kake ganin yafi maka biyayya yace saboda haka shi yasa yana gaishe da Allah sau ɗaya a sati ya taso ya dawo mai gaishe da Allah sau biyar a kullun yace yana ga wannan yafi kusanci da Allah to shi kaji shi yadda ya fassara abin wannan fassarar sa ce ta abin nan yace saboda haka yana ga wannan zai zo gurin Allah sau biyar yana da damuwa kai ruku'u kai sujjada kai karatu yace to yana ga wannan yafi shiga zuwa ga Allah da muka ce masa to yadda kan lissafa abin nan a musuluncin ma haka ne wanda yafi kusanci da Allah shine wanda yafi sallah wanda ya sujjada shine yafi kusa da Allah sannan sallah ita kadai rukunan musulunci biyar suna cikin ta domin kana sallah azumi kake yi in baka gane ba ko ma ahlari da qawaidi da shimawi da iziya da risala daga cikin sharadin sallah shine dan ana yin ta ba a ci ko ana sha idan kana sallah kace a miko maka mirinda ko coca cola ko waye ka kurba sallar ka ta baci saboda ka karya sallar ka ci ko ka sha ko kuma kawai kana sallah kace a miko maka wani cake aka miko maka wani cake sai ka gutsara ka ci ashe kaga sallah azumi ce na dan wani lokaci sannan sallah da kake ganin ta nan tauhidi ce don ba a shiganta sai da kalmar shahada a iqama da kalmar shahada a kiran sallah sannan ka tashi zaka shiga sallah cewa kake Allahu akbar kun ga shi da tauhidi ake shiga sallah in an tashi fita sallah ce assalamu assalamu ismu min asma'illahi ta'ala da tauhidi ake fita daga sallah sannan a cikin sallah ake yin aikin da yafi kowanne aiki girma a cikin sallah kuma ake yin karantawa da kowace karantawa girma daka a cikin sallah akwai aikata